kun tura wasu manzannin kafin kai ya manzan Allah sallallahu alaihi wasallam waj'alna lahum azwajan wa dhurriya. Babu wani annabin da ya gushe face yana da iyalai. Allah ya ce azwajan, yana da mata ba guda ɗaya ba, wani cikin annabawan ma ɗari yake da shi, kenan suna tara mata dewa, wa dhurriya, suna kuma da abin da ya shafi ƴaƴa dewa ƙasa da su. To wannan yana daga abin da Allah ya yi mana na mu gane hikiman auren ba ɗaya aka tsaya ba, ana gwada mana annabawa an nusar da su a rayuwa suna yin matan da yawa tare da haihuwan zuri'a ƴaƴa kenan da yawa. Yana daga abin da za mu fahimta Allah baya zaɓar da abin da ya zama sharri wa halittunsa musamman annabawa. Ya musu zaɓin alkhairi, mu kuma yake mana tambihi, faɗakarwa, mu yi koyi da rayuwansu musamman ga rayuwar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasana. In ko za mu kalli rayuwar annabi ne sallallahu alaihi wasallam, Allah ya bashi gurgurdan abin da zai iya, ƴaƴa guda bakwai. Allah ya hukunta duk ƴaƴa bakwai ɗin nan duka suka mutu ma kafin annabin ya rasu. Iya wacce ta yi saura bayan annabin ma wata shida ta ƙara, ita ce Nana Fatima. Duk sauran sun mutu kafin shi. Amma adadin matan da annabi ya aura 10. Wannan yake nuna ashe auren ba wai hadafin kawai tara matan ba. Annabi ya yi auren cikin su budurwa kwaya ɗaya ne, wanda wataƙila in akwai abin da ɗan adam ma Allah ya sauke zai muzanta tunani, sai ya ce wataƙila in dan sha'awa ne ita ɗaya aka aura dan sha'awa. Sauran duka an aure su ne saboda a tausaya musu zaurawa ne. An samu Ummu Salama da take cewa ita kan ma ta tsufa wa annabi, ba zai yiwu a ce ita mata ba ne a wurin shi a matsayinsa na ƙarami wanda bai kai ta a shekara ba. Ita da kanta ta hangi kamar na tsufa masa, amma annabi ya ce babu matsala kan tsufanki. Tace daga yan ƴaƴa, yace ina son ki, ina son ƴaƴanki, ina da tsananin kishi, yace zan roƙa miki Allah yaye miki kishi, ki zo ki zauna a cikin mata 8-10 mu ci gaba da zama. Kuma ƙarshe dai aka yi auren, tafiya ta yi tafiya ta ga tsufanta a wurin annabi ma ta ɗauki kwanakinta ta bayar wa Nana Aisha. Duka dai dan a gwada maka annabi ya yi auren ba wai tara matan kaɗai shi ne hadafin ba, in ka tashi yin auren ma a cikin auren da kai a samu akwai na tausayi. Watanda ta yi bandaro ta zauna tsakan tsawon shekaru ba miji, aure ta dan ka ruha mata asiri a duniyar rayuwa, a ce kafin ta mutu ita ma da wani abu duniya da take cewa wannan mijina ne, ko dan saboda wani laluri na jinyanta aure ta, ko dan wata ila saboda halin da take ciki da marayu ba za ka iya ba, ko baka dauke 100% ba, in kana da kyakkyawan niyya Allah sai ya kawo maka agaji. Dan haka ya ku ƴan uwa, auren ba kyau kadai ake kallo ba, akwai wanda ana yi saboda tausayi ne, in dai karantarwan annabi muke kallo kuma shine kashi 90% aure. Allah ya sa mu dauki haka. Ya ku ƴan uwa masu albarka, yana daga abinda Allah tabaraka wa ta'ala yayi na kwadaitar wa al'umma game da abin da ya shafi shi kansa aure, da gwada musu fa'idan da ke ciki, da irin roman da ake samu, da amfanin da ake samu gidan aure. Yace wa min ayatihi an khalaqa lakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha. Cikakken nutsuwa yana samuwa ne a wajen ƴa mace. Yana daga cikin abin da Qur'ani ya faɗa, huwa allazi khalaqakum min nafsin wahida wa ja'ala minha zawjaha liyaskuna ilaiha. Allah ya hukunta wa annabi Adamu Nana Hawwa'u ne dan ya samu nutsuwa daga gare ta. Idan ƴa mace za ta zo ƙarƙashin inuwanka, ƙarƙashin ciyarwanka, ƙarƙashin tufatar da kai, ƙarƙashin tufatar da ita da kai za ka yi, da rumfanka ya zama na bata nitsar da kai ba, to wata amsa suna ƴa mace ba. Function inta number one shine a samu nutsuwa a wajenka. A kalli idanka a gane ko kana cikin damuwa a nitsa kake, ko da ana kukan babu a gane ka samu nutsuwa saboda zuwanta. Al'amuranka na abin da ya shafi ibada ya ƙara ƙaimi saboda zuwan wata mata cikin gidanka wacce ake son ta sama maka nutsuwa. Qur'ani ya ce litaskunu ilaiha, saboda ku samu nutsuwa daga wajen mata. A shekarun dukiya ko babban gida ko babban mota ko kuma matan banza a waje, wallahi ba zai nutsar da musulmi ba. In dai nutsuwan ake nema a gidan aure ake samu, kuma sai an samu nagartacciyar ƴa mace, sai Qur'ani ya ce litaskunu ilaiha. A matakin farko waja'ala bainakum mawadda, sai a samu wani abu na soyayya, kana son ta tana son ka, a samu wannan abun shine a matakin farko transition da zai raka, amma baya daurewa. Sai Allah ya ce wa rahma, wanda ke rakawa ya kai ƙarshen rayuwa shine rahama. Dan haka a wannan gaban ya ku ƙanana samarin da baku yi aure ba, ku daina yaudaran kanku da jin cewa in kai aure kullum farin ciki ne. Wahalan da ke ciki yafi farin cikin sa yawa, kawai ana yi saboda neman yardan Allah ne. In ba dan haka ba, da duk dattawan cikin mu ne sun murga da hannunsu sun ƙara tafiya haka. Amma za a kai wani gaban da ma babu wani abu kwanciya, babu wani abu soyayya, amma dai kana tare da ita, kana jin wannan matanka ne, tana jin wannan mijinta ne, ana zaune kuma shine mutuncin karan da bata nan, za su ce wancan tsohon, za su zina gaya maka dattijo su ce bai da mata. Me yasa za a ce da kai dattijo? Saboda da matan a wurinka. Kuma duk wanda ya tsallako neman ƴarka zai gane gidanka a tsaye kake, in ya gane kana da matan sama da guda ɗaya, kenan kana da control a gidanka. amma kaga mutun dan shekara 50 dan shekara 60 ga kuma tattalin arziki kuma ka samu mata ɗaya ne a gidansa, ina ga maka Allah ya sauke in ka aure ɗansa, in aka dinga juya ka a cikin wannan gida sai ka ga gara gane alƙiblan ina aka dosa. Dan haka daga hikiman da ake gane namiji, namiji ne a gidansa, in dai da yalwa ka gane akwai rufin asiri to kaga mata sama da daya. In ba haka ba, in ka je irin wannan gidan sai ka ji ƴa tana cewa mama na ta ce, mama na ta ce, kafin ka ji sunan baban sai an kira sunan maman so 10, kafin ka ji an ce baba na so 1. In ka gane wannan to zaka aure ƴar mace. Ka je gidan da zaka gane tana cewa baba na ya hana, baba na ne yace kar ayi, baba na ne yace ayi, to sai ka gane in ka shiga wannan gidan akwai zauri, akwai dattijon da ya fake wanda ake tsoron sa ko baya nan. Dan haka duk matsalan da aka je aka samu kuma za a samu in aka dawo akwai babban alƙalin da yake shari'a. Amma an aka rasa wannan to shi yasa zaka ga an yi aure wata 1 2 3 sai a ce an fara samun matsala kun fara shari'a, kafin akai shekara tana da ɗa ɗaya sai a ce an rabu. Ba wani abu bane, saboda ba a bin karantarwar musuluncin tun daga kan iyayen, sannan yaran da suke yin auren ba suna auren dan neman kamewa bane don Allah, suna yi da wani hadafi kawai na kawar da sha'awa. To in wannan ne kuma in sha'awar nan ta kawu ba abinda zaka fara kallo sai dawainiyan cefa ne, dawainiyan rashin lafiya, kudin haya ko kuma kudin gyaran gida da sauran dawainiya, sai kaga ya girmi auren abin daɗi. Dan haka in baka yi a hankali ba sai kaga ba zaka iya wannan dawainiyan ba, gara ka koma teburin dumamen dan wakin anguwanku sai kaga zai fi maka kira a wannan wurin. Dan haka ya ku samari, ana yin aure ne in an samu soyayya, ana wuce soyayya abinda ke biyowa bayan rahama. Dan haka shi yake raka kaga mutun da mata daya sun shekara 10, sun shekara 15, sun shekara 20, ba dan kanta yake daga ido yake gani ba, amma wata ila yana tuna ta haifa masa ƴaƴa, kuma ajiyar rayuwa ta so shi bayan duniya sun ƙi shi. A lokacin da bayi da ko cici ta yi hakuri da shi sun zauna, ya kawo babu dadi ta ci, ta ce alhamdulillah, yayi karin hulansa duniya tana masa dariya, ita kuma ta ce wannan karin hulan shi ya mata. A haka ta hakura da shi, dan haka in ya samu rufin asiri ba zai guje mata ba. Wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahma. Allah ya ce wanda ya fahimci waɗannan abubuwa guda biyu da su ne suke zaunar da gidan aure shine ma'abucin tunani mai hankali. Dan Allah ya ce inna fi zalika laayatin liqaumin yatafakkarun. Allah ya sanya mu cikin masu hankali. Ya ku ƴan uwa masu albarka, idan musulmi yana mai fahimtar ayoyin alqur'ani ya ɗabi'antu da wannan karantarwa, a matsayinmu na masu kwaɗayin kasancewa ma cikin masu imani, mu sani samun nutsuwa yana tabbatuwa ne kaɗai a gidan aure. Da wannan ne ɗan adam yakan same shi a yayin da aka ce yana da mata kusa da shi, ita ma aka ce akwai namiji kusa da ita. Daga cikin ayoyin Allah ta'ala mai girma mai ɗaukaka, sai kaga mutumin da ya fito daga gabashin duniya ya zo ya auri wata daga yankin arewacin duniya ko kuma kace yammacin duniya, basu san juna ba, sun rayu a duniya bai taɓa jin ƙuriyarta ba, amma saboda ƙarfi irin na soyayya da kuma abin da ya shafi alaƙan da Allah ya alaƙanta tsakanin ma'aurata, ba za a ce kwanaki kaɗan sun wuce ba, sai kaga sun saba da juna, kai ka ce ma a duniya tare aka haife su saboda tsananin ƙauna. Wannan al'amarin Allah ne, baka san mace ba, ka so ta kuma daga cikin soyayyar da zaka mata ka samu a duniya ba wanda kake so ka manta, in ba uwa ko uba ba. Kai wani ma idan sai ka rufe ka samu soyayyar da yake yi wa matarsa yana sama da wanda yake ma uwansa, duk da cewa hakan ba musulunci bane kuma akwai gyara. Amma dai a irin yadda muka ga yaran mu a wannan zamanin suna yi fa, kaga uwansa ta gagara ta kama masa burki, amma in budurwarsa ta ce bari wallahi zai bari, to bai fahimci girma da darajar uwa ba. Ko kuma in ubansa mahaifiyar gagara ta kama masa burki aka ce budurwa ko matarsa ta taka masa burki, to bai fahimci girman iyaye ba. Dan haka da bukatun ya koma ajin karatu. Da wannan ne ya ku ƴan uwa, kwanaki kalilan sai ka ji kana son canda a duniya, in an ce maka ga wata mace ma sai ka ga wancan din ba mace bace, macen da take amsa sunanta kake mata kirari ita ce wadda take karkashin inuwanka. Wannan irin dankon soyayya da Allah ya hukunta kenan cikin gidan aure, balle kuma ka kalli ta janibin su ƴaƴa matan, kaga tana kin wannan, tana kin wannan, tana kin wancan, ku kuna ganin arziki ne, bata so wannan dan arziki ba, bata so wannan dan shahara, dan ɗaukaka, dan kamanni ba, sai ta nuna wani can dan ƙuriya wanda ku a idan ku bai taka kara ya karya baka taimako in ba shi bari jiya. Wannan ƙarfin soyayya kenan. A haka kuma duk da kanta ka ji ta aminta wannan shine miji, ka ganta da ɗaya ɗaya biyu ɗaya uku ko da daɗi ko babu daɗi tana zaune tare da shi, saboda abin da ranta Allah ya rubuta ta so kenan kuma take son sa. Kuma haka Allah ya riga da ya rubuta daga cikin hikiman zamantakewan gidan aure. Muna fata Allah ta'ala ya samu fahimci, in dai akwai girma da ƙarfin soyayya cikin gidan aure, kada mu aurar da ƴaƴanmu sai ga wanda suke so. Kada ka kuskura kai ma ka yi aure sai ga wanda kake so. Kai kan annabi sai da ya ja kunnen ka ya ce tazawwajul wuludal wududa, in ka tashi aure kar ka yi auren kawai, ka duba wanda kake so mai aihuwa. Sahabbai suka ce ya Rasulullahi, mun gane matan da suke son mu amma ba mu san masu aihuwa ba. Annabi ya ce ka dubi cikin gidansu, idan ka duba ka ga wata ila akwai ƙanne 3 4 5 a ƙasa da ita, to ana aihuwa a gidansu. In ka ga tana da yayi 3 4 5 6 ai ka san ana aihuwa a gidansu. amma an ka daga ido ka ganta wahadaha la sharika laha a gidansa ita kade ce tol to ya isa ka gane cewa wannan gidan ba na aihuwa bane tare cewa wannan zamani na tsananin fa irin wannan gidan kuma ana neman sa Allah ya zo nan da mu lafiya Allah ya sassauta mana tsananin rayuwa dan haka ya ku ƴan uwa kakan ga mace taso da namiji a duniyar da bata san shi ba sai da ta balaga kuma ta masa soyayyen da bata ma wani dan adam a duniya ba haka yana faruwa ne in akwai mutuntawa a tsakanin juna da kuma darajawa da kimantawa da ku ya ku ƴan haka idan haka ya ku ƴan uwa masu albarka kwanaki kankani idan gijita tsakanin ma'aurata kakan samu rahama da kauna da shauki da taimakawa juna ta inda zaka ga mata tana neman rufin asiri ta koyaya wa mai gidanta shi ma yana samu bukatun sai rufa wa matarsa asiri kar a ji gunya musamman in aka ce akwai giftawan yaya a tsakani kakan samu wani abun ma an hakura saboda yayan ne don haka dan girman Allah da dadi babu dadi mazaje ku yi hakuri da matan nan da suke kasa da ku dan ma masu rauni ne shi yasa annabi cikin wasiyarsa yana gaban barin duniya yake cewa wastausu bin nisa'i khaira ina muku wasiya ku yi hakuri da mata zaka yi bajintan shefa ne ka kawo ta ce bai yi ba wata kila zaka daga ido wata rana tace ma ra'aitu khairan minka yawman qabbu me ka taba mun ko ta faɗi wannan kalman ka rika tuna kai ka mata in ta nitsu ta dawo cikin hayyacin ta ta san ka mata dan haka kai kai hakuri a matsayin ka na ma'abucin hankali hakan sai ya hana ya waitan shika a tsakanin gidajen aure kuma sai ya zama na gidajen auren sun wanzu abinda ake nema na zuri'an an samu abinda ake gujewa na yawan zaurawa a tsakanin al'umma sai ya karanta ta inda zaka ga al'umman kowani yaro aka daga sai a ce ubansa wani kowace mata aka ce wance sai a ce da mijinta wani wannan shine rufin asirin duniyar musulunci da musulmai ya ku ƴan uwa masu albarka daga kwadaitar wanda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yayi ma wannan al'umma yana mai ba mu labarin cewa hatta kwanciyan aure da ɗan namiji yake yi ga matansa sadaka ce yau din nan babban abin da ake nema ya zama kana da ilimin hakan ba kawai mutun yana zuwa ga iyalinsa dan biyan bukata ba dan wala yahillu lahu an yaf'ala fi'lan hatta ya'lama hukm Allah fihi kai din yanzu da kake zuwa wa iyalinka kana jin a ranka cewa sadaka kake yi ko kuma wani abu na sha'awanka kai ka ajiye shi a gefe idan da niyyar tsammanin sadaka lada a wurin Allah to da ladan Allah ya bayar wani yanzu da matansa shekara 20 wani 30 wani 40 kenan in za a jama'a dukkan wannan mu'amala na zamantakewan aure yana da lada akan kowane kwanciya a matsayin sadaka shi kansa bai san adadin abin da ya tara ba a wajen aure ba a samun wannan falala bayin Allah sai a gidan aure annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ana bashi lada akan haka hatta mu'amalan tarbiyya da kai mata na ta koyi tattali ta koyi magana ta koyi mu'amala ta koyi tsafta da wasu dabi'un da ka koya mata cikin gida shi din ma in kai dan neman lada ne akwai sadaka a cikin sa annabi sallallahu alaihi wasallam yake fada ana bada lada akan sa in kai tsammanin lada shi yasa cikin hadisin sa yake cewa hatta loman tuwon da zaka dauka ka baiwa matanka a baki sadaka ce a kasan da wata kila ba kasan Hausa ba Hausawa su yi gyara ana ba wa mata loman tuwo wata rana in kai guda goma tana zaune ka ce ha in ta bude bakin ta yake sa mata kai ma da ladanka a wurin Allah ko baka saba wa Allah ba amma yau dinnan wata kila saboda irin yadda mu tarbiyyar mu ya zama akwai kunya in kai a gaban ƴaƴanka za su bude baki suna Allah sun ga bakon abu so wata kila ire-iren wayannan mu'amala ko da za a yi su ba a idan yara ba dan aka cire musu kunya kuma in kunya ya fita a idan musulmi kuma to annabi sai ya ce idza lam tastahi fasna ma shi'ta iyan duniya kowa zai iya yin sa inda babu kunya eh amma kunya gagarumin abu ne a musulunci ana son ƴaƴa su koya daga wajen iyayensu ba wani tarbiyya bane kaga mutun ya dauka shi wani ustaz ne ya je kasar waje yayi karatu ko a Madina ya dawo ya buri hannun ƴar matansa a gefen kwalta yana muku tafiya da ita ku buge shi dan dai bata muku tarbiyyar ƴaƴa dai sa musu wani irin tunani in a can ana yi a duniyar mu nan ba al'adar mu bane ka sake yawa in zaka rike hannun matanka ku shiga daki amma ba tarbiyya bane kaga irin yanda yau aka lalace wani kaga ya dauki matansa a mashin ka samu wai tarun gume shi kuma yana tafiya duniya tana kallon sa saboda gadaran wai nashi ne abinda Allah ya boye ya sakaye saboda wanin da wata kila kwadayinsa a kwance yake yanzu zaka daga masa hankali yana yin Allah ya isa wallahi yana da alhaki akan ka saboda bai tashi ya ga wannan tarbiyyan ba dan haka wani abin sai mun boye shi mu mun san mu'amalan tsakanin iyaye a wurin iyayenmu da muka gani ba mu taba ganin inda baba ya taba jikin mama ba a wannan duniyan kuma in ka fara haka to kana ga yawa ƴaƴanka wani sakon ne in suka tashi da shi suka dauka ba komai bane aka cigaba da yin sa to zai zama rigima muna fatan Allah ya sa mu gane dan haka manzon Allah yake cewa hatta loman tuwo da ɗayan ku zai dauka bai wa matansa shi ma sadaka ce yake cewa da dai babu wani abin da zaka bayar na ciyarwa cikin gidanka kana mai kudayin lada a wurin Allah a matsayin sadaka annabi ya ce face ladan sadaka yake da shi bayan Allah ku rika suranta in ka cire kudin ka ka bawa mai bukata in ya tafi yana farin ciki ya kake ji balle yudin nan ka shiga gidanka ka samu an yi taron gayya akan wani kwanan tuwo a ce da matanka da ƴaƴanka wata ila hadda wa'inda ba ƴaƴan gida manka ƴaƴan makwabta akan tattalin arzikin ka na halal suke warwasan abin da za su ci wannan in ka irga su kowa kana da saladan sadaka akan shi ba zai sa gobe in an ce ka kawo ka ce babu ba alhalin akwai ba zai sa kana bayarwa kana kyashi ba dan haka ka bayar kana jin farin ciki kana tsammanin lada kake samu a wurin Allah ta ce maka ma kawo ko ƙara taimakon ka tayi kaman ƙara sadakan ne ƙara taimakawa ladan sadakan ya yawaita dan haka wanda ya fahimci wannan ba zai bayar yana tsaki ba zai boye manyan a tsaki ya tara kananan a baya ba sai ya cire ya ce iya abin da nake da shi kenan amma manyan suna ƙasa dan haka zai bayar yana jin farin ciki a ransa wannan shine zamantakewan gidan aure komai kai lada yake komawa ka jawo ruwan famfo kana tsammanin ruwan da tayi wanka tayi wanki tayi wanki wanke ta ma yara wanka ta share waje ta goge da ruwan duka aikin lada kai wallahi ko rijiya ne tsawon shekarun da yayi kullun aka yi mu'amala da shi kana da lada a wurin Allah ba a samu a wajen aure ba wanda yayi wa karuwa hidima ya samu wannan ladan amma ka je gidan aure kamar ƴar mutane hidima kamar ta dawainiya karkarka suna cewa na gaji nayi ba a yabawa kai ne dama da neman yardan Allah inna Allah la yubi'u ajra man ahsana amala in ka kyautata kai don Allah dama baka tsammanin godiya a wajen wani inna ma nu'imukum liwajhi Allah la nuridu minkum jaza'an wala shukura dan haka in ka bata ko ta yaba ko ta kushe wallahi ko bayan baka nan wata rana sai ka gane kai din nan me yi ne Allah ya samu gane ya ku ƴan kwa masu albarka dukkan abubuwan da muka ambata fa kamar yanda na faɗa ba a samun shi a wajen gidan aure dawainiya ne na dukiya mai yawa wanda ya fi na gidan auren yawa a wajen gidan aure in kai wa matar banza wannan dawainiyan kuma ba za ta taba ganin ka da mutunci ba kuma duk abin da kai ba za ka samu nutsuwan da ake samu a gidan aure ba hatali ma uwa uba narkon azaban da Allah ke shiri ko kuma ke jiran bayin da suka yi wannan aiki ranar gobe kiyama shine mafi girman abin tsoro ya ku ƴan uwa masu albarka kamar yanda annabi sallallahu alaihi wasallam ya hakaito mana mu zama don Allah muna ciyarwa muna kwadayin lada a wajen Allah dan ladan ba zai misaltu ba a matsayin mu na ƴan uwa musulmai mu karla daga rayuwar waɗanda suka gabata akwai hadisin da aka karbo daga Abdullahi ibn Mas'ud yake cewa idan ya zama na ina da labarin abin da ya rage min a duniya saura kwanaki 10 ne kasal yace kuma ina da tabbacin abinda Allah ya sanar da ni nan a kwanaki 10 a ƙarshen su zan fadi in mutu yace inda wani gurbin da na san zan iya ƙara aure ko kuma in yi aure cikin sa yace wallahi ba zan fasa ba sai na yi auren yace saboda tsoron sharrin da ke faruwa a wajen maran mata yawan kalle kalle maran mata ne yawan kwadayin ta'i da su maran mata yake wannan abin in aka samu zarmewan zuciya har ya kai ga fadawa zuwa ga jina kar ka bari ka fada cikin tawagan al'umman da za a je gaban Allah ranar gobe kiyama annabi ya tausaya musu ka je kiyama amma kai baka da mata annabi da tawara al'umman da suka zama irin haka yana mai tausayin su Allah sarki suwa ne ku dai an go duniya ba dauki nauyin kowa ba haka aka koma to sabbin da suka fahimci wannan karantarwan sun ce in ya rage musu kwanaki 10 a duniya suka san a san a ƙarshen kwanaki 10 nan mutuwa za su yi su bar duniya suka ce inda gurbin yin aure yi za su yi saboda kar su mutu su koma wa Allah ba su cike wannan gurbin ba saboda tsoron fitinan da zai iya faruwa in aka ce dan adam yana zaune ba shi da mata da wannan ne yau in mata ta ce ba ta san ka aka ce meye dalili babu dalili musulunci sai ya shata wani dokan da kada a barka babu mata sai a ce ta biya kudin wanke muni kul'i tsoro ake kar ka sake ta kaje ka zauna babu ita kwana ɗaya kwana biyu sai a ce ki bada kudin wani auren ya je yayi wani auren kafin ya sake ki wannan duka dan a gujewa namiji ya zauna babu mata ne Allah ya san abin da ya halitta ala ya'lamu man khalaqa wa huwa al-latiful khabir cikin hikiman sa ya san namiji ya zauna kwana ɗaya biyu musamman wanda ya dandane zaman gidan aure a ce yanzu bai da shi fitinan da zai biyo baya sai aka yi wannan doka dan haka babu alkhairi a wurin mutumin da aka ce bai da mata musamman jiya rayuwa ya taba yi da hatsarin gaske a ce ya go ya zauna babu mata dan haka muna kudaitarwa bisa abin da wayannan magabata sahabban annabi suke faɗa ya zama na abinda ake fada shi kansa Abdullahi bin Abbas yana fada wa Sa'id bin Jubair yace ya Sa'idu yace kai aure yace dan mafiya alkhairin wannan al'umman su ne wanda suka fi yawaitan adadin mata a karkashin su karka zauna da daya alhalin kana da halin biyu karka zauna da biyu alhalin kana da halin uku karka zauna da uku alhalin kana da halin hudu in kai hudun ma ka duba kaga wani mai bukata dan tattalin arzikin taimake shi shi yayi kara ya sunnan annabi duk abinda suka yi na zamantakewa na alkhairi da abinda suka haifa kana da lada a kai amma yau ba ma taimakon wasu su yi aure wani zai ce shi kenan in bai kai ba ya bari in ya bari kuma wata ilirin Allah ko kan iyayanka, dan haka ka tsare ma wasu sai a zauna lafiya. Allah ta'ala ya samu fahimci haka. Allah ta'ala ya zauna da kasashen mu lafiya da al'umma da kuma zuri'an mu baki daya. Ya ku ƴan uwa masu albarka, bisa wannan kwadaitarwa da na gabatar, dewa daga cikin matasa wallahi suna kwadayin yin auren nan, amma akwai gagarumin kalubalen da ya tsaya a gaba gare su da ba inda suka iya da shi. Ba wani gagarumin kalubale bane irin yadda iyaye suka kai makura wurin kure malejin auren da ƴaƴansu. Shi yasa matasan suke ganin auren kawai da a ce kai gara ba kai ba, saboda tsananin wahalan da suke gani a gaban da ake auren musu da ƴaƴan ake sa su ciki, kama daga sadaki da uwa uba abinda ake yin da bayi da asali kaya da wasu dawainiyan kan cewa wai hatta sayan baki ita ma amaryan tayi magana wai ya ansiyo shi, kaji fa tayi kalmomi ya fitire liyan a wajen hila, amma yanzu ga wani kalman da wai ba za ta fada ba sai an saya, ta fito kofar gida sun yi hira da shi ya fi su 20-30, amma ga wani fitan da za ta yi ruwa wanda shine musulunci ya sani wai ba za ta yi ba sai an sa masa kuɗi. To ire-iren wa'annan al'adu da muka saka shi yake wahalar da wa'annan samari suke razana da abin da ya shafi al'amarin aure. In ka buna da kamammu cikinsu kullun kukansu sha'awan yin auren, suna son yi, nagartansu ya kai su yi, shekarunsu ya kai su yi, dan tasarrufin abin da za su iya ciyar da mata ɗayan ya kai a ce sun yi auren, amma tsadan abin da ake ajiyewa a gaban da za a ba su ƴan ya sa sun gagara yin aure. Dan haka ya ku ƴan uwa masu albarka, ya rage ga duk wani uban da ya zama yana da cikakken hankali yayi wa kansa fada. Babban kalubalen da muke fuskanta shine idan kana shelanta al'amarin aurenka ta koyaya kowa ma yaje, to al'umma tana da bakin magana akan aurenka. In aka ce ka gayyato gayyan mata guda 50, to in Allah ya yarda duk sun je kallon kayan daki, dan haka kuma matarka ba za ta barka ba sai ka cika dakin da kaya, ba za ka zauna lafiya ba. Amma in kai auren salamin kaulan miji ya cika yana da abin yi komai da aka ce ba a ya mallaka, mu yi auren mu wataƙila da mutum 10 mutum 20 ko kuma an idda da sallah ba tare da an intishari ba, an auren da ita, an aura maka ita, zo ka dauke ta ko in dauke ta in kai ta ko in dauki mahaifiyanta ta kai ta, wannan shine addinin musulunci, sai ayi auren kunnan kowa sakat, ba wanda ya jikkata, ba wanda ya fita daga hayyacinsa. To sai zama in kana da ƴaƴa 1 2 3 4 5 zaka auren da su baka jikkata ka wahala ba. Amma ko kai yanzu da ka ji wannan huduban wata ila kana tunanin bari ka mutsaka ƴan wasu kan banka gaje kai aure, in ka tuna da wata yarka da yar shekara 15 16 17 da ka fasa, to da kana tunanin yanzu kalubalanta ne ba naka ba a gaba, in ka san me kake yi. To ya ku ƴan uwa, tsanantawa kanmu muke yi, wallahi al'amarin aure bai da wani abu wahala a ciki, in dai zamu yi irin yadda iyayenmu suka yi a jiya rayuwa. Babban al'amarin shine mu mazaje mu rike hidiman auren a hannunmu 100%. In ka ce ka bayar kar wata mata ta sa maka baki a ciki, yanda za a gudanar da bikin kar wata mata ta ce maka sai an yi kaza an yi kaza an yi kaza an yi kaza dan za a fidda kai daga cikin hayyacinka, sai kaga auren ƴa kwaya ɗaya sai an shaida tawo zuri'a kawunai da baffani da makwabta da kowa ya shigo ya kawo dauki ma auren kafin a aurar da ƴar mutane ta tafi. Kuma saboda wata ila Allah ya cire albarkan gidan auren, dan Annabi ya ce aisarahu mauna, albarkan gidan aure shine wanda aka takaita wahalan sa lokacin da za a yi shi. Sakamakon ba wannan albarkan sai ka samu in an je kwana ɗaya biyu kuma sai a fara kai ruwa rana, ba girman fridge bane ko katon TV ko manyan kujeru ko gadaddaje ko babban ɗakunan da aka ajiye ta, fatanka in ta tafi kata dawo, in ko shine fatanka to ka bi shi a yi shi sese-sese gwargwadon abinda zaka iya. Mijin ya cika ka'idan da zai iya rike maka ƴa, to in ka fahimci haka fa kar ma ka bace sai yabo nema, bai haramta ba a musulunci ka je ka nema mata miji wani ina so maka ƴata, in ya ce baya so ba aibi bane ka bar shi ka nemi wani. Mafiya alkhairin al'umma sun nema wa ƴaƴansu mazajen kirki, kuma ƴaƴan nan ba wai mutanen banza ba, amma saboda irin yadda misali mu'amalar rayuwar take ajiyar rayuwa, kuma ana yi dan a zauna lafiya dan a rufa wa juna asiri, kuma auren yayi kuma aka zauna lafiya. Amma wannan dawainiya na kayan daki da muka kwallafa wa ranmu muke ta wahalar da kanmu, wallahi malam shi yake hana yin auren nan, kuma ba a san randa za a samu sanity ba in ba a yi gyara mu iyaye kan wannan abun ba. Ina ganin post din wata ƴa take cewa iyaye sun gagara Ankara suna rena abin da ya shafi laifin naira 300,000 sai su ce ba za su aurar da ƴarsu ba, amma ana zina da ita a naira 200,000. Wanne ka zaɓa? Karɓi laifin naira 300,000 nan, in mijin ya kai ya riƙe maka ƴa, ka ja masa kunne ka karanta masa duk wani baki faffaru da babbaku duka na zamantakewan aure, ya riƙe maka ita da amana a gaban da ya gajiya da ka batta ta dawo ta ci tuwanka kuma ba mai biya mata bukata gara ka batta a inda za a biya mata bukata kudin nan da kun ta dawo gidanka za ta cinye abincin kai ka kai abincin saboda abona lafiya a wurin mai hankali fa wannan shi zai takaita abinda ake gani na bakin ciki a yau ina kallon wani abinda wani uba yayi da ya aurar da ƴan sa aka zo gaba da yake balarabe ne su sukan zo uba ya zauna a lokacin da za a aurar da ƴan sa ga ƴan mata na wurin ake aurar da ita da yabo zai danka hannun ƴarsa a hannun mijin bayan an yi fatiha yace ga sadakin ka na dawo maka da shi kaddara ya bada 100,000 ne sai ya cire naira 99,000 sai ya mero mijin yace don wannan in shine dalilin da yasa ake yin aure akwai shi a gidana yace bata nemi abinci ko sutura ko matsuguni ta rasa ba tana da wani ciwo ne na zuciyarta take son a rike a kyautata masa wanda duk duniya ba wanda zai iya yin haka ni uban in da zan iya da ban baka ba yace kai nake so ka mata mu'amalan da za ta jijin kai ta samu tausayi ta samu biyan bukatan abin da namiji ne a waje kai zai iya mata yace da musulunci ya yadda an auren maka ba tare da ko sisi ba da na mayar maka da sadakin ka duka dan tafi karfin sa a gidansu amma na roki ko kuma na dauki wannan katin kwaya ɗaya ne cikin kuɗin da ka kawo a matsayin sadaki dan haka sauran na mayar maka abin da nake nema ka rike min ita da amana wannan mijin bai manta abin da aka masa in ya nemi yayi gardama ma har iyayensa sai sun shigo mu irin yanda aka mana halacci baka isa ka mata kaza ba to amma a gaban sadaki an kure masa gudu gaban kaya an sa ya jawo su kattin akwatuna guda 10 bai taɓa yi kansa guda 5 ba ta yara idan girman Allah a ce ta masa wani mummunan kallo bai ce wannan kallon reni bane yana jin zafin kuɗin sa musamman yanzu samu kuma a cikin tafiyan bata iya abinci ba ga ta nan karama bata iya kwalliya ba babu jin kai bata iya kalmomi to kaga yi duka ne bayan duka dole ya kyamace ta wallahi dan haka ka san yarka tana da lapses to kokari zaka yi ka gane an bashi a cikin sauki koda ya ga aibi zai yi hakuri amma sai ka samu miji ya ce ba ni ba ita ya korota saboda yana auna kuɗin sa wahalan da ya sha an kawo masa wanda bata iya abinci ba Allah ta'ala ya samu gyara dan haka ya kira zuwa ga iyaye shine mu sassauta abin da ya shafi al'amarin aurar da ƴaƴanmu ko a samu saniti muna roƙon Allah tabaraka wa ta'ala ya taimake mu kan yin haka wanda al'amari mafi muni shine mu mazaje da muka sake al'amarin auren a hannun mata dan girman Allah kar ka yarda kama ƴarka hudu ba ko a wajen hira in ta tashi kiran sunan wani kattace uwanta mahaifiya ka gaya mata an zo gaban da babu ruwan mama tarbiyyan kwalliyanki da tarbiyyan kamewanki da tarbiyyan ibadanki yana hannunta amma yanzu an zo gaban da ni ne babanki Allah ya ajiye ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa'i da ita da duk abin da na haifa suna kasa da ni in zan dauke ki in kai ki wani gida a hannuna ne total control yake katta sa baki wa kike so zo ki gaya min in ba za a iya ba akwai kunya je wurin kani na ki fada ko rubuta min a duniyan text ko a message in ji wa kike so ni in aura miki amma an kabar mata tana sa baki akan al'amarin aurar da ƴanka to daga cikin abin da suke kadan na cin amana shine hey bayan baka nan tukunna za su bude kofar hira mutum uku hudu biyar su zo hira wurin ƴarka ba tare da su nemi izinin ka ba kuma ƴarka ba kariya ba dan haka ta ji kalmomin hadisin wannan ya ce sahihi wannan ya zo ya ce hadisin mauqufi wancan ya ce hadisin marfu'i wancan ya ce hadisin to wani za ta dauka dan haka sai su raba mata hankali kai lokacin da ka zo ka ce ga gabar din da kake son a fiskanta wani ya ce mata yamma ne ba za ta fiskance shi ba ta gane shi ba dan haka ƴaƴayenku da suke da kananan shekaru total controlling auren su yana hannunku in ta yi wayo ta goge ta je jami'a ta yi ya wace ta ga duniya to ka batta ta kawo maka wanda ranta yake so randa ta maka rashin arziki ko ta taho ta yi yaji sai ki ce to wannan zabin ki ne da kin yi hakuri da nawa da ba a ga haka ba yawa amma an karama ce ku taimake ta ku gaya mata ku haska mata wancan gidan aure yanzu kai karama ce ki bari in sa baki in baki shawari kin san badan cuce ki ba eh to karki yi kaza banda mai kamanni kaza karki kawo mu mai irin dabi'a kaza in kika kawo kuma bazan amince ba Allah ya ba mu iko rika gidajen mu da kyau Allah ta'ala kuma muke roƙo ya aurar da gwagwaran nan zuwa ga matan kwarai masu ɗaiɗai Allah ta'ala ya ƙara arzikin da za a iya ƙara na biyu masu biyu Allah ya kai su gaba su zama masu uku masu uku Allah ya yalwata arzikin su su iya samun hudu ya kaman kuna zana Allah ya aurar da wanda ba su yi auren ba wa akhiru da'awana anil hamdulillah qumu ila salatikum yarhamukumullah.